Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu aron mu a Jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma siya kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai sore ce daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda. Muka saki dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Liya Sharibu, daya daga cikin ƴan matan makarantar Dafti da mayakan Boko Haram suka sace a watan Fabrairu na nan a raye. Daga nan kuma za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke kallon lamarin na Liya Sharibu a hannun ƴan Boko Haram. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-655. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan sai a gyara sama a jahalin da duniyar ta wuni. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amurka da kasar Mexico sun rattaba hannu a wata yarjejeniyar cinikayya inda suka maida kasar Canada saniyar ware a kokarin da suke yi na yin gyara ko sabanta yarjejeniyar cinikayyar nan da ake kira NAFTA a takaice, a cewar shugaban Amurka Donald Trump. Sunan sabuwar yarjejeniyar United States-Mexico Trade Agreement, wato yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da Mexico, a cewar Trump jiya Litinin. Za mu kawar da wannan sunan na NAFTA, ba shi da amfani saboda Amurka ta ji jiki karkashin yarjejeniyar tsawon shekaru masu yawa, a cewar Trump. Ya ci gaba da cewa wannan babban rana ce a fannin cinikayya kuma babban rana ce ga kasar. Abinda Trump ya faɗa kenan a gaban 'yan jarida da aka gayyata zuwa ofishin shugaban ƙasa domin gane wa idansu, tattaunawa Trump ta wayar tarho da shugaban Mexico Enrique Peña Nieto. Shugaban Mexico ya bayyana fatan sabunta ko kuma yin garan bawul a yarjejeniyar NAFTA, yayin da Trump a nasa bayanan ya nuna cewa yarjejeniyar da aka kulla tsawon shekaru 24 tsakanin ƙasashe uku ta mutu. Wasu jami'an gwamnatin Amurka a yanzu da na baya daga fannonin siyasa daban-daban na shirin halartar taron makokin Sanata John McCain wanda za a yi ranar Asabar. Ɗaya daga cikin tarurruka na ƙarshe da za a yi don karrama daɗaɗɗen ɗan majalisar wanda ya rasu ranar Asabar ɗin da ta gabata, yana da shekaru 81 da haihuwa. A taron da za a yi a majami'ar ƙasa da ake kira National Cathedral da ke birnin Washington, tsohon shugaba Barack Obama da tsohon shugaba George W. Bush za su yi jawabi a wajen taron. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Henry Kissinger da Senator Joseph Lieberman su ma duk za su yi jawabi a wajen taron. Waɗanda za su raka akwatin gawa su ne tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da tsohon sakataren ma'aikatar tsaro William Cohen da tsohon magajin garin birnin New York Michael Bloomberg da kuma tsofaffin sanatoci Gary Hart da Russell Feingold da kuma Phil Graham. Za a yi jana'izar McCain ranar Lahadi a kwalejin sojojin ruwan Amurka da ke birnin Annapolis a jihar Maryland. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister ƙasar Burtaniya Theresa May ta isa Afirka ta Kudu yau Talata, ƙasa ta farko da ta fara yada zango cikin ƙasashe uku da za ta kai ziyara da zama ƙarfafa dangantakar cinikayya bayan ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai. May ta faɗawa waɗanda suka taru a birnin Cape Town cewa Burtaniya na so ta ƙarfafa muradan ƙasa da kuma dangantakar cinikayya a nahiyar. Prime Minister za ta gana da shugabannin Najeriya gobe Laraba kafin ta kammala ziyarar ta a Kenya ranar Alhamis. Ms. May na wannan ziyarar ne da wakilan ma'aikatan gwamnatin Burtaniya da kuma wasu daga ɓangaren kasuwanci daga masana'antu daban-daban. Kasar Japan ta ce Koriya ta Arewa na ci gaba da zama babbar barazana ga tsaron kasar ta duk da alamar daukar salon diplomasiya da gwamnatin kasar ta nuna a idan duniya. Abin da aka gano kenan a wani bincike da aka yi akan manufofin tsaron kasa na shekara-shekara da kasar Japan ta wallafa yau Talata. Rundunar sojan kasar ta lura cewa Koriya ta Arewa ta yi wasu gwaje-gwajen nukiliya guda uku. Ta kuma harba makamai masu linzami sama da 40 tun daga shekara ta 2016. Kuma wasu daga cikin su sun bi ta saman Japan. Gwamnatin ta Japan ta ce tana shirin sayan na'urorin garkuwa da ke hango makamai masu linzami guda biyu kirar Amurka don kare kasar daga yiwuwar harin makami mai linzami daga Koriya ta Arewar. Rahoton ya yaba da salon matakin diplomasiya da Koriya ta Arewa ta runguma da abokiyar gabarta Koriya ta Kudu da Amurka, wanda ya kai ga taron kolin tarihi da aka yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a Singapore ranar 12 ga watan Yuni. A lokacin da duka shugabannin suka rattaba hannu a wata takarda da ta kunshi alkawarin da Koriya ta Arewa ta yi na dakatar da shirin makamanta na nukiliya.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. To a daren jiya ne wani kamfanin dillancin labaran Najeriya ya fidda wata muryar da aka nada a rediyo da ke nuna cewa Liya Sharibu daya daga cikin 'yan matan makarantar Dabci da mayakan Boko Haram suka sace a watan Fabrairu na nan raye. Liya na daya daga cikin dalibai mata fiye da 100 da mayakan Boko Haram suka sace a garin Dabci da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ga rahoton da Baba Yakubu Makeri ya fassara zai kuma gabatar.
Tun bayan da 'yan Boko Haram suka sace Liya, ɗaliban makarantar sakandare a Najeriya, iyayenta ba su da masaniya akan ko tana raye ko a'a, amma tana yiwuwa sun ji ta a karin farko a wata muryar rediyo da aka fidda.
Ni ce mai suna Liya Sharibu, wanda aka ɗauke ni a GGSTC Dabci. Ina kuka wa gwamnati da kuma jama'a, ku taimake ni, ku fidda ni a cikin wannan yanayin da nake ciki.
Murya ta ce, ni ce Liya Sharibu an sace ni ne daga makarantar Dabci kuma ina kira ga gwamnatin Najeriya ta yi jin kaina. A daren jiya Litinin, kamfanin dillancin labaran Najeriya da Kebo ta fitar da murya da kuma hoton Liya inda ake garkuwa da ita. Mahaifin Liya, Natalia Sharibu, ya shaidawa cewa murya ya sace.
Yes, it's her. She is the one. Yes, I feel very, very encouraged yesterday as I hear her voice.
Tambas ita ce, na samu ƙarin gwiwa sosai a jiya da na ji muryarta. Yanzu na yi imani iyata na raye. A cikin wannan faifan sauti dauki da muryan wadda ake zaton Sharibu ce ta kira ga gwamnatin Najeriya ta taimaka wa iyalanta saboda suna cikin mawuyacin hali tsawon watanni da 'yan Boko Haram suka sace ta tare da sauran dalibai su 100. 'Yan bindigan sun sako sauran daliban amma har yanzu ita Sharibu tana hannunsu saboda ta ki karban addinin musulunci kamar yadda rahotanni suka bayyana. Sakon take da ake cewa a sako Liya ko kuma Free Liya. Da wannan faifan na ci gaba da bazuwa ta shafukan sada zumunta a Najeriya. Wata 'yar fafutuka a Najeriya, Rebecca Gazama, ta ce bayyanar wannan faifan na nuna Allah na karban addu'o'i da ake yi.
I knew it will come out one day. I had the confidence in me that the government wants it to bring this girl back.
Na san wannan lamari zai taso wata rana. Ina da imani cewa gwamnati ta himmantu ta kwato wannan yariyan, don haka na dade bani da shakku. Gwamnatin Najeriya bata tantance sai hancin wannan faifan nan da nan ba. Mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari ya ce suna gudanar da bincike akan wannan faifan. Kungiyar rajin kwato 'yan matan Chibok da ake kira Bring Back Our Girls da aka kafa ta bayan 'yan Boko Haram sun sace 'yan matan makarantar Chibok shekarar 2014, ita ma ta lashe takobin ƙara matsin lamba akan gwamnati domin a sako Sharibu.
Why I said they need to see video is for us to at least we can see her condition. We want to see video and clear terms.
Abin da yasa ina so in ga video don mu ga yadda lafiyar ta take. Ina so in ga video akan tsarin da aka yi da sako ta. Me suke so ne kafin su suke ta? Su fito su bayyana mana abin da suke so a yi musaya da su a karboliya. Ko kuɗi ne, ko kuwa dai mayakan su da aka kama a baya. Ko dai akwai wani abu takamamme da suke so, inda har gwamnati da gaske take yi, to za ta iya karɓo wannan yarinya tsakanin sa'o'i 24. Gwamnatin Najeriya ta sha suka mai yawa akan tsawon lokaci da ya ɗauke ta ta kwato 'yan matan makarantar Chibok 276 da Boko Haram suka sace su. A shekarar da ta gabata an sako 'yan matan 89 a cikin wata musayar da gwamnati ta yi da mayakan Boko Haram wadda suke ɗaure a gidan yari. Amma kuma har yanzu akwai 'yan matan sama da 100 da ba a gansu ba, sai dai ana kyautata zaton suna hannun 'yan bindigar. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce Boko Haram ta sace akalla yara 2000 tun cikin shekarar 2009 lokacin da ta fara yaƙi da su don kafa addinin musulunci.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare da murya Amurka, kuma muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan wannan lamari na Liya Sharibu. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-6555.
To mun sami kira daga jihar Neja. Salamu alaikum.
Wa alaikum salamu. Mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai kujerar karamar hukumar rafi a jihar Neja tarayyar Najeriya.
To Alhaji Yahaya, menene ra'ayinka?
To ra'ayina gaskiya ina kira ga gwamnatin tarayya da hanyar da ya kamata ta bi daga an so wannan yarinya. To a bidiyo na an so waɗanda suka ji ta yawa ita kadai da ya rage a hannun waɗannan ya kamata a ji ko mu sanya ne kamar yadda aka yi magana ko mu sanya ne za a yi da wasu a yi mu sanya. Ina an so ta ita ma ta samu shiga cikin sauran yan uwanta kuma ta ci gaba da karatu. Saboda haka ina kira gwamnatin tarayya yana ta yi kokari ta an so son wa'azi to ta yi kokari a ga an so wannan. Saboda haka ita kadai ta rage. Saboda haka muna kira gwamnatin tarayya ta yi kokari da wannan yarinya ta samu ƴancinta.
To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi da fatan kuma wanda kake magana domin su sun ji kuma za su ɗauki mataki akan haka. Bari mu koma jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To wake magana daga jihar Kaduna.
To shugaban kungiyar makara wayar jirar rediyo biyo na Najeriya ne Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, muna jin ka, me ke tafi da kai?
To gaba ɗayan ku duka ne muku fatan alkhairi.
To mun gode kwarai da.
To idan muka dauka dai wannan dai al'amari ne dai ya kamata ni abin da nake so zan yi hankali su kansu ne suka dauki wannan yarinya da wayan sauran yaran da aka dauke.
Eh.
Ni tsoron Allah tabbatar da cewa duk abin da mutum fa yayi a duniya Allah subhanahu wata'ala yana kallon shi kuma bai gagara Allah ba.
To
ya kamata duk irin wayan abubuwan da ya kamata ku kari ɗaya mace ma bai kamata a ta dauke ta a kiɗe ta da ko gaban mijinta ko gaban iyayenta a kai wani tsohon lokaci ya kamata a ce an wulakanta ta ba domin ita ƴa mace kamar wata duniya ce guda ɗaya a nan.
To mun gode Alhaji Musa Garo, bari kuma mu koma Dabci, ga kira ya shigo mana. Salamu alaikum.
Alaikum.
Wake magana daga Dabci?
Kuna madana ne.
Wake magana?
Dabci Buntali local government.
To muna jin ka.
Ina roƙon gwamnatin Baba Buhari ya yi kokari kuma ya karɓa mana yarinyar nan ta samu yancin kanta.
To
saboda sauran yaran ma duka namu ne wanda aka samu aka karɓo su. Ita ɗin ma saboda kiristance shi ya sa ba ta samu ta zo ba, amma muna roƙon Baba Buhari ya taimaka duk hanyar da zai bi ya yi kokari ya karɓa mana ita saboda mu samu muwa zaman lafiya tsakaninmu da su mutane da muke tare da su.
Haka.
Kula madala mai jiga daga Dabci Burtali local government.
To mun gode.
Muna roƙon Allah ya Ubangiji Allah.
To bari mu koma jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. VOA sunana engineer Dan Juma mai gidan video daga nan garin Kasuwar Magani karamar hukumar Kajuru nan jihar Kaduna Najeriya.
To wa alaikum assalam engineer, menene naka ra'ayin?
Wato ra'ayina musamman akan wannan sanarwa ko kuma murya da aka ji na ita wannan yarinya Aliya Sharibu. Duk da yake wannan abubuwa ba akan wannan yarinya abun ya kawo takaddama sosai kwarai da cece ku ce a kasan nan. To muna fata gwamnatin tarayya ta yi iya abin da take iya idan ganin an kwato wannan yarinya. Kuma sannan fatan mu ga 'yan Najeriya shi ne a ci gaba da kai wannan gwamnati da addu'a. Ganin cewa yadda aka samu ci gaba akan 'yan matan Chibok din nan, to ya sa kuma a sake samun ci gaba wajen ceto ita wannan yarinya don ganin cewa ƙasa ta samu zaman lafiya. Ina godiya da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode mu ma da bayyana ra'ayi. Har yanzu dai muna jihar ta Kaduna. Wa ke magana?
Aliyu Hamza, barka da yammaci.
Yawwa, barka ka dai.
Suna na Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasu a Kaduna tarayyar Najeriya, kuma cikakken memba kungiyar masu buga waya ta Najeriya na sashen Hausa murya Amurka.
To memba kungiyar masu buga waya muna jinka.
Abin da muke ba da su shawara dai shine cewa duk abin da kai fa Allah zai saka maka. Ba adalci bane ka kama dan mutum ka je ka killace shi saboda wasu bukatu naka. Ko da an bata ma rai shi wannan aibe ma laifi ba. Ba a daukan laifin wani a daura ma laifin wani.
Haka
ba adalci bane, ya kamata su duba. Sai kira da dukkan mutanen da ke ba ikiyariya ne ita kade, ba da dukkan mutanen da ke hannunsu maza da mata da manya, tsoron Allah su sako su. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode kwarai Murtala. Har yanzu dai muna jihar ta Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga Kaduna?
Kina magana da Akarami daga shekarar goma ke Kaduna.
To muna jin ka Akarami, me ne naka ra'ayin akan wannan
batu? To dan Allah da annabi, ni na san wannan mayakan Boko Haram tunda dai sun faɗi murya, sun ba da murya ta kuma ta yi magana, sai su faɗi abin da suke so.
To
ba za za ba lokaci ba kuma an tambaye su me suke so, ba tunda yan dinsajin mu da Allah su faɗa me suke so. Shi kwatin gwamnatin Najeriya a gwaji Allah na ceto wannan yarin.
Ko
wanda gani tulawa suke ne sai su faɗa suke suna sa baka za, amma sun sa murya yarinya yanzu da hankalin mata shi iyan da hankalin mata shi an ta hankalin mata shi haka ake rayuwa duniya. Kuma sai Allah saka mata, ba haka ake yi ba. Allah ka kashe wannan, ba Allah sa yarinya ta dawo gida kowa ganta.
To amin, mun gode kwarai. Bari mu koma jihar Filato.
Assalamu alaikum.
Wa ke magana daga Filato?
Eh, ne magana Bala Komanda ne daga jihar.
Hello.
Komanda ne daga jihar Filato.
To muna jin ka Komanda, menene naka ra'ayin?
To ra'ayina gaskiya tsakani ga Allah, gwamnati tana iya kokarinta. Mu ma mun sani, to ba abin da ya kamata mu kara taimaka ma gwamnatin nan shine da addu'o'i da sauranta, amma tana iya kokarinta. Bayan ita yarinyan nan akwai wa'ansu ma mutane da yawa da suke hannun wa'annan azzaluman mutane. To muna fata Ubangiji Allah ya kufuto da su gabaki ɗayansu, kuma gwamnati Ubangiji Allah ya kara mata ƙarfin gwiwa da za ta dinga ceto duk wanda aka nemi a zalunce shi. Mai magana Bala Komanda daga Bukur jihar Filato.
To mun gode Bala Komanda, Allah kuma ya sa haka. Bari mu koma jihar Neja. Wa ke magana daga Mina?
Sunana Umar Abubakar Sadiq daga Mina. Local government.
To muna jin ka.
Ina fatan mutanen nan da suke rike da yarinyan nan za su duba su yi ma Allah su saki yarinyan nan akan wayan ga abubuwan da ke faruwa, su ma su yi hakuri. Akwai wani bukata da suke da shi sai su bayyana ma gwamnati, saboda gwamnati ta dauki mataki akan wannan abu.
To
insha Allah.
To mun gode kwarai. Har yanzu dai muna jihar ta Niger. Assalamu alaikum. Hello. To kamar line nashi ya katse. To har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka, kuma ana kira ne a bayyana ra'ayi kan lamarin Aliya Sharibu, wato ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar Dabci da 'yan Boko Haram suke rike da ita. To ga kira shi kuma daga jihar Borno.
Malam Ibrahim ne daga Bi.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To wannan abu da ya faru dai mu dai abin da za mu yi addu'a, za mu ci gaba da yi. Gwamnati kuma Allah ya sa ta ci nasara ta wannan mutane. Saboda wannan abu ya zama ruwan dare ne a Najeriya, ga wai an gane sai ka dogara.
To
To mun gode.
Amina.
Yau. To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi kuma kamar wannan shine kira na karshe da za mu iya dauka a daren yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai. Dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A gurbin ma'ana na cewa karfe 4:50 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kuma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda hukumar kwallon kafa ta kasar cewa da Fenicourt ta kaddamar da sabon salon wasannin league na wasannin kwallon kafa na kasar ta hanyar kirkirowa da league professional dake kumshe da kungiyoyi 14 sai rukuni na 1 ko premier division dake kumshe da kungiyoyi 16 yayin da rukuni na 2 zai soma da sabon tsari na kasa a kakar shekara ta 2019 abin zulumi a wasannin kwallon kafa na jamhuriyar Niger na kakar wasannin da ta gabata shine komawar Olympic Football Club ta Bambrinya mai a rukuni na 2 ganin cewa kungiyar tana daya daga cikin kungiyoyin da suka fi fice kuma dadewa da yin zamani mai tsawo a rukuni na 1 na wasannin kwallon kafa na jamhuriyar Niger har ma waɗanda suka taka rawar gani a wasannin kungiyoyin kwallon kafa daga jamhuriyar Niger da sauran takwarorin su na nahiyar Afrika abin tsoro ga kungiyar ta Olympic Football Club ta Bambrinya mai shine kar kungiyar ta bace kwata-kwata daga filayen wasannin kwallon kafa kamar yanda zumunta Athletic Club da Liberty Football Club na Yamai fitattun kungiyoyin kwallon kafa na Bambrinya mai waɗanda suka yi zamani a shekarun da suka gabata kuma a yau suka shiga cikin halin nan da ake ce ma dulum kake gani idan muka leka a nahiyar Turai kuwa a hada-hadar sayar da ƴan wasannin kwallon kafa a Turai din Kevin Struman captain din kungiyar kwallon kafa ta Holland Kopeiva ya rattaba hannu a yau din nan na tsawon shekaru 5 masu zuwa tsakanin sa da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa cha da Olympique de Marseille wadda ta kashe miliyan 25 na euro tare da jalalon miliyan 3 na euro shi ko Musa Dembele dan kasar Faransa dake buga kungiyar Scotland ko kuma Ecos ta Celtic Glasgow kungiyar Olympique de Lyon ta kasar Faransa ce zawarcin yanzu haka sai dai Celtic Glasgow ta Ecos ko Scotland na neman miliyan 15 zuwa 20 na euro domin ta sayar da dan wasar dan kasar Faransa idan muka leka kasar Australia duka dai a sha'anin wasannin kwallon kafa dan gudun fanfalakin nan da ake dangantawa da wanda ya fi kowa saurin gudu a duniya dan kasar Jamaica Usain Bolt da ke mafalkin zama shahararren dan wasan kwallon kafa a duniya zai kuma wasan gwadi ne albarkacin wasan sa da zumunci tsakanin kungiyar sa ta kwallon kafa ta kasar Australia mai suna Central Coast Mariners da za ta goga da wata kungiya dake bugawa a karamin aji a kasar ta Australia wannan wasan zai wakana ne a ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya kai mu abinda ya sa Mike Mulvey coaching Usain Bolt yace yana kyautata zato ga dan gudun sauri na duniya dan kasar Jamaica Usain Bolt zai taka rawar a gani a albarkacin wannan wasar ganin cewa ɗan shekarun da ya gabata Usain Bolt ya soma murzale da kamin ya mai da hankali ga wasan tsere na sauri na duniya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Babban burin tsare-tsaren gwamnatin Amurka dangane da kasar Rasha shine hana Rasha ta da kayar baya ta wajen ƙara tsadaccin zali. Hakan ya hada da ƙara ƙarfin rundunar soji da tattalin arziki kana da tushen siyasar kasar Amurka. Tsare-tsaren Amurka akan kasar Rasha ya samu asali ne bisa sanin cewar idan ana so kwalliya ta biya kudin sabulu tilas ne a hada diplomasiyar Amurka da karfin soji a cewar mataimakin sakatare mai kula da harkokin kasashen turai da yankin Asiya Wes Mitchell a wani jawabi da ya gabatar a gaban majalisa ta haka muka kawo karshen rage kasafin kudin ma'aikatar tsaro muka fara sake nazarin ƙara ƙarfin shirin Amurka na nukiliya. Muka buƙaci ƙarin dalar Amurka biliyan 11 don haɓaka shirin tsaro na ƙasashen Turai. Muka haɗa hannu da ƙungiyar tsaro ta NATO wadda ta kawo kimanin dalar Amurka biliyan 40 don tallafawa shirin tsaro na ƙasashen Turai. Ta wajen ɗaukar matakan diplomasiya da ƙaƙaba takamamman takunkumi, Amurka ta yi aiki da abokan ƙawancenta na ƙasashen Turai don rage ƙarfin shugaban Rasha Vladimir Putin na cin zali. Ta wajen cin tare ƙasar Rasha da muƙarraban Putin da ke taimakawa wajen riƙe ƙasar. Duk da cewa Amurka ta saka tara mai tsanani sabili da cin zalin da ƙasar Rasha ke yi, a cewar Dr. Mitchell, mun bayyana ƙarar cewar ƙofofin tattaunawa a buɗe suke. A Siriya, in ji Dr. Mitchell, muna samar da hanyoyin rage tashe-tashen hankali don magance karo tsakanin dakarunmu. A Ukraine kuwa, muna ci gaba da ƙoƙari ƙarƙashin jagorancin jakada Kurt Volker don ganin Rasha ta cika alƙawalinta ƙarƙashin yarjejeniyar Minsk. Amma duk da haka, zaɓi ya rage ma Rasha ta ɗauki mataki na gaba. Amurka ta ƙara wa ƙasashen da aka kai wa hari a Turai ƙarfi a Ukraine da Georgia, a cewar mataimakin sakataren Mitchell. Mun ɗage takunkumin mallakar makaman kariya a tsibirin Balkans kuwa mun taka rawar gani wajen kawo ƙarshen rikici da ake yi a kan sunan Grace Macedonia da kuma tattaunawa a Sabia da Kosovo da cimma burin ƙungiyar EU na zaman lafiya. Daga ƙarshen gabashin Turai har zuwa tsakiyar yankin, muna ƙarfafa amfani da hanyoyin samar da makamashi daban-daban da yaƙi da ta'addanci da kuma haɗa kan al'umma. Rasha tana haddasawa da kuma ɗaukar nauyin waɗannan matsaloli da nufin gurgunta al'umma da gwamnatoci don magance barazanar gwamnatin Amurka da ƙungiyar NATO da ƙawayenta na aiki don kawo ƙarshen wannan matsalar. Amurka a shirye take ta kawo ƙarshen cin zalin Rasha da duk wasu ayyukanta na munafunci. A lokaci ɗaya, ƙofofin sulhu a buɗe suke. Mai ba da shawara a harkokin tsaro namu ya gana a Geneva, wanda ya ce ya kamata Rasha ta ɗauki sabon salo. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karin a takaice. A takaice, Amurka da ƙasar Mexico sun rattaba hannu a wata yarjejeniyar cinikayya inda suka maida ƙasar Canada saniyar wari a ƙoƙarin da suke yi na yin gyara ko sabanta yarjejeniyar cinikayyar da ake kira NAFTA a takaice, a cewar shugaban Amurka Donald Trump. Sunan sabuwar yarjejeniyar United States-Mexico Trade Agreement, wato yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da Mexico, a cewar shugaba Trump jiya Litinin. Wasu jami'an gwamnatin Amurka a yanzu da na baya daga fannonin siyasa daban-daban na shirin halartar taron makokin Sanata John McCain, wanda za a yi ranar Asabar, ɗaya daga cikin tarurruka na ƙarshe da za a yi don karrama daɗaɗɗen ɗan majalisar, wanda ya rasu ranar Asabar ɗin da ta gabata yana da shekaru 81 da haihuwa. A taron da za a yi a majami'ar ƙasa da ake kira National Cathedral da ke birnin Washington, tsohon shugaba Barack Obama da tsohon shugaba George W. Bush za su yi jawabi, tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Henry Kissinger da Senator Joseph Lieberman su ma duk za su yi jawabi a wajen taron. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julia Discretion da ta hada shirin tare da bada umari da kuma injiniyan mu na yau Carl Stalin. Ni Hafsat Lami Sori ke cewa kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.